This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Russia ta kai yau Alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin kasar. An fara iya jigilar kayan agaji zuwa Gaza ta wani dandalin gadar gabar ruwa da Amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin Amurka. Sannan Amurka za ta ayyana kasar Kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba member NATO bace a yankin kudu da Sahara na Afirka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya ta sauke sarakuna biyar na jihar, ta kuma rusa masarautu guda hudu da gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta kirkiro a shekarar 2020.
Dokar da ta kafa masarautun jihar Kano wanda aka kirkira guda biyar ita aka soke, aka tabbatar da dawo da masarautun jihar Kano guda ɗaya mai tarihi tun kafin jihadin Shehu Usman Dan Fojo da makar masarautun jihar Kano.
Honorable Lawal Husaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, inda ya yi bayani akan batutuwa da yawa ciki har da sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa da kuma rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda ya tattauna akan irin matakan da tawagar likitoci suka dauka don kula da lafiyar alhazai da kuma hanyoyin shawo kan cututtukan da ka iya aukuwa. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wannan lafiya. Ga labaran. Jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Russia ta kai yau Alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin kasar. Ole Senehubov, gwamnan yankin, ya bayyana ta kafar Telegram cewa Russia ta bararraka wurin har sau 15. A yankin Belgor na yammacin kasar Russia, yau Alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da Ukraine ta kai daga ta sama. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta tarwatsa makaman roka 35 da Ukraine ta cillo da kuma jiragenta marasa matuka guda uku a sararin saman Belgor. An fara iya jigilar kayan agaji zuwa Gaza ta wani dandalin gadar gabar ruwa da Amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin Amurka. Kayan agaji na takwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa Jack Sullivan jiya Laraba a fadar White House. Ya ƙara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayan mu zai so, saboda har ƙage muka su. Ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da daren jiya Laraba. Janar ɗin sojan ruwa Brad Cooper ya ce Amurka na fatan kai kayan agaji na ton 500 kulle yobin ta wannan dandalin gada, wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yobin a cewar kafar labarai ta CNN. Amurka za ta ayyana kasar Kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba member NATO bace a yankin kudu da Sahara na Afirka, cewar fadar White House, yayin da shugaba Joe Biden ke tarbar shugaba William Ruto mai ziyarar aiki. Wannan muhimmin mataki na nuni da yadda Amurka ke karkatar da harkokin haɗin gwiwar ta na tsaro zuwa gabashin Afirka a daidai lokacin da sojojin Amurka ke shirin barin jamhuriyar Niger, inda take barin wani gibi da sojojin Russia suka fara ciki. ayyana wannan matsayi na baiwa kasar da ba member NATO bace damar samun tallafin soji da na kuɗi kamar yadda kasashe membobin NATO ke samu amma ba tare da yarjejeniyar ba daya wadda kasashe NATO ke dunkule karkashin ta ba wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai da daren jiya Laraba cewa shugaba Joe Biden zai sanar da bangaren majalisar dokoki wannan ayyanawar wadda ke daukar kwanaki 30 kafin ta fara aiki jami'in ya ce makasudin wannan mataki shine daukaka Kenya da kuma nuna amincewa da cewa tunuma ta zama abokiyar tafiyar mu a matakin kasa da kasa
To kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A yau Alhamis ne majalisar dokokin jihar Kano ta sauke sarakuna biyar na jihar ta kuma rusa masarautu guda hudu da gwamnatin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta kirkiro a shekarar 2020. Alamu na nuni da cewa tayu gwamnatin jihar Kano na da muradin mayar da Muhammadu Sallusu Lami da Sanusi tsohon sarkin Kano kan karagar sarautar Kano. Al'ummar jihar dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan lamari. Wakilin Maryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
In ajiya Laraba ne majalisar ta yi karatu na farko akan dokar masarautun ta Kano kuma a yau Alhamis ta ci gaba da karatu na biyu har ma ta yi karatu na uku kana tazartar da wasu sauye-sauye a cikin ta. Honorable Lawan Hussaini shine shugaban masu rinjaye a majalisar.
Dokar da ta kafa masarautun jihar Kano wanda aka kirkira guda biyar ita aka soke. Aka tabbatar da dawo da masarautar jihar Kano guda ɗaya mai tarihi tun kafin jihadin Shehu Usman Dan Fojo da ma akwai masarautar jihar Kano. So shine yanzu muka zo majalisar dokokin jihar Kano kuma ta soke wa'annan kirkirarrun masarautu guda biyar. Muka dawo da masarauta guda ɗaya ta jihar Kano yau abinda majalisar dokokin jihar Kano ta yi
dokar da kuka yi yau ta shafi masarauta hudu ne ko masarautu biyar
ta shafi masarautu guda biyar to yanzu wa'annan sarakuna da na Kano da Gaya da Kara duk mun soke su
yanzu babu sarki ko daya
mai girma gwamna wannan doka majalisa ta bashi iko ya tintibu masu naɗa sarki a majalisar sarki na da su bashi sunan waye zai zama sarkin Kano
Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan batu.
To sai zai wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin yin wannan abu su ƴan siyasa suna ganin sun cika burinsu bukatar su ta biya. Amma kullun hada mutanen Kano suke suna hada hannu hada su fada domin an maida hannu agogo baya.
Ina na dan juwan da aski tsamin boka hotoro Kano. Gaskiya wannan abin da zan ce ba mu ji dadin sa ba 100% dan gaskiya wannan abin ɗan siyasa suna amfani da shi sun maida masarauta ya koma siyasa duk wanda ya hau zai rushe ya kawo nashi shi kuma harkan sarauta ba harkan siyasa ba
suna na isari dabara mu magana rushe sarakuna ba shi ne a gaba magana ta domin Allah mu nan ruwan famfo shi ya fada mu dan yanzu dar kaman da saban yana sai na ruwan naira du ruwan naira du
tun da da ake masarautar ma lokacin da aka zo lokacin siyasa ta sabo bakin zo ai an yi sarakuna kuma an rushe aka dawo aka kafa sarki daya lamarin sai dai mu tura wa Allah kawai shi yasa ina zai
mu sai dai mu ce Allah ubangiji ya sa duk abin da aka yi zama shine mafi alheri ga mutanen Kano baki ɗaya da kuma ƙasar nan da kuma al'ummar musulmi
to amma tun da fari sai da ƴan majalisar jam'iyyar APC masu rashin rinjaye a zauren majalisar suka nuna kyamar su dangane da matakin rusa sarakunan da sarautun al'amarin da ya sanya suka fice daga zauren majalisar baki ɗayan su honorable Ayuba Labaran Drum na cikin shugabannin ƴan hamayya a majalisar
shine al'ummar Kano ne za su ji babu dadi saboda abun da suke so ne aka zo aka rusa musamman kamar yanda na faɗa a ciki abu ne da ya shafi ƙauyuka wannan ci gaban da aka yi kuma aka zo aka rusa so al'umma ya rage nasu su hukunci akan wanda suke son su da kuma wanda ba sa son su
shekara ta 2020 ne dai majalisar dokokin ta Kano ta sauya fasalin dokar masarautu ta jihar Kano inda ta kirkiro masarautun Gaya da Karaye da Rano da kuma Bici kuma daga bisani gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya nada sabbin sarakuna masu daraja ta daya a kowace masarauta yanzu haka dai masu kula da lamura na hasashen cewa gwamnatin jihar Kano ta yanzu ta jam'iyyar NNPP za ta iya dawo da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kan karaga wanda gwamnatin da ta gabata ta sauke a shekara ta 2021 Mahmud Ibrahim Kwari Muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
To Maryam, China ta fara wani gagarumin atisayin soji na kwana biyu a ruwa da kuma sararin saman kewayen Taiwan a yau din nan Alhamis. Tana mai jaddada cewa hakan wata zazzafar daddaftarwa ce wadda dalilin ta shine halayyar tawaye na dakarun neman yancin Taiwan. Kuma wani babban gargadi ne ga duk wata takala daga sojojin kasashen waje. Bataliyar gabas ta dakarun yantar da jama'a za ta yi rawar daji a mashigar ruwan Taiwan da kuma arewaci da kudanci da gabashin Taiwan har ila yau da wuraren da ke daura da tsibiran Kelman da Matsu a gefen Taiwan a cewar kamfanin dillancin labarai na Xinhua mallakin gwamnatin China. Masu lura da al'amura dai na cewa wannan atisayen wani bangare ne na bayyana fashinta da China ke yi ga sabon shugaban Taiwan Lai Ching-te wanda ya kama aiki ranar Litini. A ƙarshe, shugaban Faransa Emmanuel Macron yau Alhamis ya ce za a ci gaba da girki 'yan sanda a sabuwar Caledonia a tabakinsa har illa masha Allahu saboda mummunan boran da ake yi a wannan yankin ƙasa da ke Pacific. Macron ya yi kira ga jagororin masu ra'ayin 'yancin kai da masu ra'ayin Faransa da su ɗau matakan kwantar da hankali tare da taimakawa wajen maido da doka da oda. Yayin da yake ganawa da wasu jami'ai a Lumia headquarter yankin, ya yi shawagin ganewa kai a jirgi mai saukar ungulu a wuraren da mummunan boran da ya barke a makon jiya ya daidaita biyo bayan wani kudurin doka wanda majalisar dokokin Faransa ta gabatar na neman barin Faransawa da aka haifa a yankin waɗanda suka zauna a sabuwar Caledonia tsawon shekaru 10 su kada ƙura'a.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2027. Ya kuma bayyana cewa zai goyi bayan Peter Obi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a zaben da ya gabata idan jam'iyyarsa ta PDP ta ce da buƙatar yin hakan a zabe mai zuwa. Tsohon shugaban ya bayyana hakan ne a yayin wata hira da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan hira ta musamman da mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban Najeriya wanda kuma har yanzu yake da buri ya zama shugaban Najeriya a idan Allah ya yarda. Haka ne ko Excellency?
Insha Allah.
So za mu dauka za ka saki tsayawa takarar shekarar 2027 in Allah ya kai mu.
Insha Allah.
Yawwa. To a hukumance da mun tabbatar da wannan din. Akwai wani magana da zo cikin Najeriya na ta cika jaridu da kake cewa za ka bai wa Obi goyon bayan jam'iyya ta tsaye da shi a shekarar 2027. Ina ji mutane da yawa suna da korashin fahimta game da wannan ko kuma ba su gane alƙawarin wannan magana ta kafa. Za ka fice mana ma'anar wannan magana da kai?
Ai, ba sabuwar magana ba ne. Ko lokacin da muke campaign na 2003 na faɗa, na ce idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban ƙasa za mu goyi bayansu. Ai, ba sabuwar magana ba ce. Waɗansu jaridu ne dai suke so su fidda maganan ta wata abin hanya daban.
Ya yi maka shi ma irin wannan alƙawari cewa in ka yi jam'iyya ta bai wa tikita zai goyi bayan ka shi ma ofida?
Ba mu yi haka da shi ba.
To me yasa ka masa wannan alƙawari?
Na yi alƙawari ne don na ga idan har jam'iyya ta ga abin da ya fi wa jam'iyya kyau kenan, to shi kenan sai mu bi a jam'iyyance.
Me zai faru idan jam'iyya ba ta kai can ɓangaren shi ba ko ɓangaren ka ta kai? Na san yanzu Yarbawa suke mulki, zai iya ta mai da shi wani ko ta ba wani dan takara na daban tiket? Me zai faru in hakan ta faru tunda dai kan kun ta'allaka abin kan abin da jam'iyya za ta yi?
Ni na tabbata jam'iyya za ta dauki abin da zai fi wa Najeriya kyawu ko abin da zai wa jami'an kyawu. Ni na tabbata haka jami'an matsayin da jami'an za ta yi kenan.
To, Excellency, tunda wannan ce hira ta da kai ta farko tun bayan da aka gama zaɓen nan, mun yi hira a Washington kafin a yi zaɓen nan. Mu dubi baya, idan ka dubi baya kuma ka dubi shirin da za ka yi nan gaba na shekarar 2027, me za ka gyara wanda watakila kura-kuran da aka yi a wancan a baya din?
To, ai ba ni kaɗai ba ne zan zauna in gyara. Da ni da jam'iyya da kuma magoyan baya mu za mu zauna sannan a yi shawara me ya kamata a yi wanda ba shi aka yi da ba, ko kuma ina aka samu kuskure a da wanda ya kamata a kula da shi a wannan lokaci.
Waɗanne manyan kura-kure ne aka yi a wancan karan?
To, akwai rashin haɗin kai a jam'iyyance. Kamar yadda ka sani, waɗansu sun fito domin ba su samu biyan bukatansu ba, sun ce ba za su yi wa jam'iyya aiki ba da sauransu.
Akwai wasu da suke ganin watakila da kai da Obin kun zauna tare, watakila da ka da ku zai wuya fiye da yadda kuka tafi.
To, ai laifin ba na ba ne, yana wajen Obi ne. Obi kuma ya ce abin da ya sa ya yi haka a jam'iyyance a sashensu ba nuna mara adalci ba. Ina fata kuma yanzu watakila za a nuna mara adalci idan ya sake nuna cewa zai dawo.
Aliyu Mustapha Sokoto kenan a hirarsa da Alhaji Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban Najeriya. Za ku ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai zo muku ne daga birnin Madina, inda zai tattauna da jagoran tawagar likitocin da za su kula da lafiyar maniyyata a birnin Madina, wato Dr. Hamidu Muhammad Liman. To, likita, barka da wannan lokaci.
Jama'a, assalamu alaikum.
Shin wani irin shiri ne kuka yi don kula da lafiyar maniyyatan nan a wannan birni na Madina?
To, alhamdulillah, kowane shekara hukuman alhazai ta Najeriya tana ɗaukan matakai domin kula da alhazai. Hukuman ta ɗauki likitoci, ta ɗauki masu kula da bada magani, pharmacist kenan, da kuma masu jinyar marasa lafiya, da kuma masu kula da muhalli, da kuma yi kuwa game da kula da lafiya, wato environmental health officers, domin kula da lafiya wannan alhazai. Kuma hukuman ta yi tanadi da magani isasshe, wanda wasu aka shigo da su daga Najeriya saboda yanayin halin sanin irin rashin lafiyar da ke damuwan mutanenmu. Wasu kuma magunguna da yawa su ma ana sayan su a nan Saudiya domin rage wahalhalun shigo da magani, da kuma tabbatar da cewa an wadatar da alhazai da maganin da duk suke bukata domin kula da matsalolin rashin lafiyar da za su iya tasowa a nan Saudiya, ko kuma waɗanda suka zo da su tun daga can gida. Kuma da taimakon Allah da kuma haɗin kan da muke da hukumomin lafiya na Saudiya, kowane shekara kuma Najeriya ta alhazai tana neman izini daga hukumomin Saudiya domin buɗe ƙananan asibitoci waɗanda za iya sauraren marasa lafiya kuma a ba su taimakon da suke bukata. A wannan shekara mun samu izini daga hukumar lafiya ta Madina na abuda asibiti kanana asibiti guda uku, daya a headquarters na hukumar alhazai da ke Madina, shiyar Qurban, tana da tanadi wanda ba wai kawai idan ganin marasa lafiya ba, har idan akwai bukatar kwanciya na kamar kwana ɗaya ko kwana biyu a ƙara ruwa a yi allurai, ana yi ana. Sannan akwai kanana asibitoci a cikin muhallan da alhazai ke zama, su ne suka fi kusa ga alhazai, kuma duk ƙananan matsalolin su a nan ne za a kula da su. Waɗanda suka fi ƙarfin waɗannan ƙananan wurare sai a kai ga babban asibiti ta Shams al-Madina. Idan su ma a Shams al-Madina aka tarar da matsalolin sun fi ƙarfin Shams al-Madina, Madina, muna da kyakkyawan alaka da asibitocin Saudiya wanda sun ba da dama dukkan wani marasa lafiya ana ya kai shi asibitocin su.
Shin wani irin cututtuka maniyatan mu suka fi fuskanta?
Kamar kowane dan adam akwai rashin lafiyan da su alhazai tun a gida, suna da damuwan su amma wanda bai hana su shigo aikin haji ba sukan zo da shi. Wasu kuma anan suke samun matsaloli. Yawancin rashin lafiyan da an kafi samu tun daga gida akwai su kamar hawan jini, ciwon shuga, su asma, su ulcer, akwai masu zuwa da sanyin kashi, osteoarthritis kenan. Duka wannan muna ganin su. Amma anan kuma sabbin matsaloli da ke shigowa saboda yanayin tafiya, ana samun masu yawan zuwa da ciwon jiki, ciwon kai, ana iya samun masu mura saboda canjin yanayi da kuma yawan shan ruwan sanyi da kuma zama ko kwana cikin AC, masu mura suna zuwa da yawa. To sannan kuma su ma masu tsaffin rashin lafiya daga gida saboda yanayin zirga-zirga na ibada, shi ma ana tarar da waɗannan rashin lafiyan suna dan ƙara hababbaka. Kamar masu hawan jini yana iya ƙaruwa, shugan saboda ana iya dan dakatar da magani ko kuma canjin yanayin abinci, shugan ma yana iya tashi. Yanayin zafin da ake cikin Saudiya da kuma sanyi ga na AC, masu asma su ma rashin lafiyan nasu iya tashi. Masu ciwon zuciya su ma abin yana iya canzawa, shi ma ya ƙaru. Amma abin da za a ce kusan sabo a nan shi ne yanayin garin na santsi na fako na daɓe, kusan ko'ina tiles ne. Za ka tara mutanenmu ba su saba ba, so idan ruwa kaɗan ya zuba ana samun faduwa, wasu har su kai ga kariya. Sannan of course akwai masu zuwa da malaria ɗinsu, da yake nan ba yanayi ne na malaria ba, amma da yawa sukan zo da nasu malaria saboda gajiya, sai abun daga nan shi ma ya hababbaka.
A baya ka yi maganan cewa kuna da waɗanda suke wayar da kan maniyata game da yadda za su kula da lafiyarsu. Shin ta yaya suke wayar da kan maniyatan ta yadda za su gaya musu cewa takalmin shiga banɗaki daban na fita waje daban don a guje ma irin wannan santsi da sauransu, da kuma canjin yanayi, maganar tafiya a rana, mutum ya daɗe a cikin rana da sauransu? Ta yaya suke yin wannan aiki?
Wato aikin yekuwar fadakar da alhazai aiki ne na kowa. Tun daga Najeriya yake farawa, aiki ne na hukuman alhazai na jihohi su yi yekuwa ga alhazansu tun a gida. To kuma a wajen yekuwa din na ana aiki da ma'aikatan jinya domin su sanar da alhazai abin da ya kamata su sani wajen kula da lafiyansu kafin su tashi da lokacin da suke ibada har kuma lokacin da suka koma gida. Duk da cewa muna fi ba da ƙarfi ga masu waɗanda suka samu ƙwarewa gefen kula da muhalli da kuma yekuwar jama'a, amma mu kanmu dukkan jami'an lafiya da ke cikin wannan tawaga, daga likitoci da masu jinya da masu ba da magani, kowa an sanar da shi abin da ya kamata ya sani wajen wannan yekuwa. So yekuwan da aka yi a Najeriya a jihohi kusan za a ce duka sun yi wannan ƙoƙari, domin sun hada shi da hada binciken lafiya. Gwargwado sun yi kokarin su sun tantance waɗanda za a iya cewa suna da kuzari da za su yi wannan ibada. Kalilan waɗanda ba su da wannan kuzari ko kuma suna da rashin lafiya da ba za su iya jure ma wannan wahala ba, an ba su shawaran su yi hakuri sai Allah ya ba su lafiya. Ko a nan Saudi yekuwan ci gaba yake yi. Mukan yi haɗin hannu da hukumomin Saudiya, suna da sashen su na Turanci wanda suke bayar da takardu rubutacce wanda muke raba ma alhazai. Sannan kuma ma'aikatan lafiyan mu kamar yadda nake magana da ke a yanzu, yau din nan ma mun tura da dama sun shiga muhallin alhazai, ba wai kawai domin su ga waɗanda ke da matsalar rashin lafiya su kai su asibiti ba. Sukan yi amfani da jagororin alhazai duk wani dama da ya samu, kamar lokacin yin wa'azi kai amfani da wannan dama kara tunatar da alhazai abin da ya kamata su yi, su kula da lafiyansu domin su samu ƙarfin da za su yi ibada.
Wani kira za ka yi wa su kansu maniyatan don jajircewa wajen kula da lafiyansu, da su kansu ma'aikatanku da suke aiki tare, su ma wani jan hankali za su musu don ganin cewa wannan aiki ne da sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a cimma buri?
ga su alhazai kamar yadda nace akwai wannan tanadi na sanar da su abinda ya kamata su sani musamman nace wa tun kafin su zo su zama gurgudu suna da goshin lafiya ga yanzu akwai rashin lafiyan da mun ka san suka fi addaban marasa lafiya kamar mura kamar kuma karin rashin lafiyan da dama suka zo da shi waɗanda dama suna da rashin lafiya gurguje mukan gaya musu su yi sauri su zo asibiti su karɓi maganinsu masu hawan jini kamar ciwon shuga in sun manta ko kuma ba su samu zuwa da magani ba kada su ce su bari sai sun koma gida su yi kokari su zo su karɓi magani da sauri duk wani rashin lafiya da suka lura da shi canji ga yanayin jikinsu su yi sauri su zo asibiti a duba a ba su shawara a kuma ba su magani da ya kamata wajen kariya Madina da kuma Makka da kuma kusan wuraren ibada wannan shekara wuri ne mai zafi so mukan ba su shawara a rage yawo cikin rana sai ya zama dole in kuma ya zama dole a yi tanadin lema ko kuma malfa wanda za a rage zafin rana din nan akwai wadanda ke ganin cewa wurin ibada ne cikin fako din nan suna tafiya ba takalmi su ma mukan sanar da su akwai bukatar su rinka sa takalmi sai da in za a shiga masallaci yawan shan ruwan sanyi din nan da kuma kwanciya cikin AC mai sanyi shi ma yana daya daga cikin hanyoyin manya da mahajjata ke kamuwa da mura mukan ba su shawara su guji waɗannan akwai takunkumi din nan da ake rufe hanci shi ma yana taimakawa kwarai wajen rage mura sa'an da muke ci shine kowane shekara hukuma alhazai ta Najeriya tana tanadi na ba alhazai abinci shi wannan yana rage amai da gudawa da ake samu a can da so amma duk da haka zaka tara jifa-jifa alhazai suna iya cin abinci daga waje mukan ba su shawara duk inda za su ci abinci su tabbatar tsaftatacce ne domin gudun kamuwa da amai da gudawa
masu sauraron mu kada ku shafa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Wasika ta farko a yau cewa tayi salam VOA Hausa janya tallafin man fetur da faduwar darajar naira waɗannan abubuwan su ne musabbabin tsadar rayuwa da matsin tattalin arziki a ƙasar mu Najeriya Allah dai yayi mana magani amen summa amen sako daga Umar Kambaya wuri Wasika ta gaba kuma cewa tayi yunkurin tsunduma yajin aiki da kungiyar kwadago tayi akan rashin jituwa game da mafi karancin albashi hakan ya nuna kowa kansa yake so ba dan bukatar mutane ba ya kamata mu zama tsintsiya madaurin mu daya hana wani hana kai sako daga dan mutan maida Aminu Kano maida garku shi kuma malam ango malamin makaranta ya wuri cewa yayi ina yi wa maniyata aikin hajjan bana fata alheri yana suka tafi ƙasa mai tsarki lafiya ubangiji Allah ya nuna musu su yi aikin hajji lafiya kuma su koma ƙasashen su lafiya sannan kuma ina kira a gare su da su roƙa mana Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ƙasashen mu na Afirka ke fama da shi musamman ƙasa ta Najeriya to madalla kafin mu yi sallama da ga takaitattun labaran duniya
Jami'ai a Ukraine sun ce wasu hare-haren da Russia ta kai yau Alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin kasar. Oleh Senehubov, gwamnan yankin, ya bayyana ta kafar Telegram cewa Russia ta bararraka wurin har sau 15. A yankin Belgorod na yammacin kasar Russia, yau Alhamis jami'ai sun bada rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da Ukraine ta kai daga ta sama. An fara iya jigilar kayan agaji zuwa Gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da Amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin Amurka. Kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro da ƙasa Jack Sullivan je Laraba a fajar White House. Ya ƙara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayan mu zai so saboda har ƙage muka su. Ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da dare jiya Laraba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyar mu ta yau Sa'ida Hamdun ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.